أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يأتي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء gurgurdo dai mun yi bayani akan hukunce-hukuncen da suke cikin wannan ayoyin ajiya ko za mu canza gurgurdo mun yi bayani hukunce-hukuncen da waɗannan ayoyi suka kunsa a karatunmu na jiya amma duk da haka za mu ci gaba da bayani akan abin da ya rage na hukunce-hukuncensu wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Allah ya ce kada ku auri abin da iyayenku suka aura na mata wato matan da iyayenku suka aure su sai dai abin da ya riga ya gabata innahu kana fahisha wannan alfasha ne wa maqtan kuma wato bijirewa ne da kangarewa wasa asabila kuma wannan hanya ce mare kyau domin a ka'ida wato an samu a cikin larabawa wasunsu suna auren baban mutum ya rasu ya bar mata shikenan sai ya gaji wata daga cikin matar sai ya aure ta wannan al'ada ce wanda ko a cikin larabawa suna kiran shi ne kahul makti ko a cikin su su ma sun san abu ne mare kyau wasun su sun yi kaman Umayya ibn Khalaf ya rasu ɗansa Safwan ya gaji ɗaya daga cikin matansa amma dai su ma ba al'ada mai kyau bane domin ka'ida anan ita ce duk abin da ka gani ya dace da fitra duk abin da ka gani ya dace da fitra wato ya dace da ainihin yanda Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam daidaitaccen dan adam zai ga wannan abin daidai ne ko ba a ce masa daidai bane wanda yake kuma ba daidaitacce ba zai iya fadawa cikinsa abin da yake daidai wato mai hankali wanda yake ya rayu a cikin fitransa zai ga wannan abin karbabbe ne ya dace da hankali abin da yake ba karbabbe ba domin ibada kala biyu ne akwai ibadan da ake cewa ma'qulatul ma'ana akwai ibadan da ake cewa ghairu ma'qulatul ma'ana to ita ibada ma'qulatul ma'ana din da dan adam zai ganta ya ga wannan ya dace da fitra asalin shi wani addini ne na cikin addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko watan ainihi asali daga cikin ko addinin annabi adam ne alaihi salam ko addinin annabawan da suka zo bayan annabi adam to dan adam yana shigar da canje-canje cikin wasu abubuwa shi yasa ko yanzu zaka ga dukkan dan adam duk inda yake da yadda da sata ba kowane addini yake musulmi ne krista ne bamaguje ne ba yahude kowane addini yake yi sata al'ada ne mare kyau a wajensa zina abu ne mare kyau a wajen mai kowane al'ada karami ya ki girmama babba abu ne mare kyau a wajen kowane al'ada wannan su ne abubuwan da ake cewa abubuwa na fitra to abubuwa na fitra din nan asalinsu su ma daga addini ne to daga cikin abubuwa na fitra shi ne idan aka ce baba ya auri mace to kada dan wannan baban ya zama kuma zai ji sha'awan wannan matar alaka ta sha'awa da har za ta kai zuwa ga aure tsakanin dan wannan mutumin da wannan matar da mahaifinsa ya aura to ta yanke daga lokacin da mahaifinsa ya aure wannan matar shine ake nufi da wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa wasu malamai suka ce ai ba ma aure ba ko da saduwa na haramci ne idan ya faru uba Allah ya kare mu ya sadu da wata mace ba ta halal ba to wannan matan ta haramta ga ɗansa wannan shine mazhaban Abu Hanifa da Ibn Majishun a cikin malaman Malikiya mas'ala ce da an tattake waje ƙwarai akan ta akwai hiwar mai tsawo na al-Imam Shafi'i da Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani wanda Abu Bakr al-Razi al-Jassas ya nakalce shi na ikoko Abu Bakr al-Razi al-Jassas ya nakalta sannan kuma shi ma al-Imam Razi Fakhar Ad-Din shi ma ya nakalta a cikin Mafatihul Ghaib. An ce wata rana sun yi tattauna akan wannan mas'ala. Malaman Hanafiya suna ganin cewa ai wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, dukkan abin da iyayenku nakaha anan ma'anan shi na lugha ne, domin a lugha a harshen Larabci aka ce nakaha shine saduwa, a shari'a shine nakaha yake kulla aure. Shi yasa zaka ji ana cewa haqiqatul fil wad'i majazun fil aqdi. Suka ce ai su ma'anan shi na lugha ne, dan haka in uba ya zama ya taba saduwa da mace, to shikenan ta haramta ga dan wannan mutum. Suka ce ga hujjojin su nan da yawa daga cikin alqur'ani, kuma ga can a Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu, hatta tankiha, kuma anan kowa ya san abin da ake nufi, har sai ta ya aure, hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu, ko har sai ta ya aure ta saduda. Saboda haka saduwa shine tankiha, dan haka ma'anan sa saduwa ne ba daura aure ba. Sannan ga yacan kuma farkon suratul nisa'i wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha, hatta idha balagun nikaha, anan ba yana nufin har sai sun yi aure bane, yana nufin har sai sun kai shekarun da za su iya zuwa su saduwa na aure. Saboda haka suka ce abin da ake nufi shine saduwa, ba ana nufin daura aure bane. Imam Shafi'i yace a'a, nan kam khalafakumus sawab, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an-nikahu sunnati, ko wan nikahu sunnati. A hadisin mutane ukun da suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna tambayan ibadan sa, ko yace wan nikahu sunnati, aure sunna ta ce. To kaga anan aure sunna ta ce, ai kaga an tabbatar ana nufin aqd ne, ba ana nufin waqa ba, ko kamar ragiba an sunnati fa laysa minni. Wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wulittu min nikahin wa lam ulad min sifahin, an haife ni daga aure ba daga sifa ba. Kaga ya bambance ma nikah da sifa. To dai wannan mas'ala ce da malamai sun yi maganganu da yawa, illa dai waɗannan su sun tsananta har sun kai zuwa ga wannan kaulin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jiya mun faɗa muka ce Allah subhanahu wataala ya haramta bakwai da nasaba, su ne waɗannan. Ya haramta bakwai da sababi, su ne wanda suka biyo bayansu. Wa ummahatukum allati ardanakum wa akhwatukum min arda'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn. To gashi da ina na bakwai, sai malamai suka ce wal muhsanatu minan nisa'i, wasu suka ce shine na bakwai, wasu suka ce a'a na bakwai wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, wasu suka ce a'a na bakwai hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta an yatazawwaja ar-rajulu an yajma'a bainal mar'ati wa ammatiha, mutun ya hada mace da yar uwar babanta. To wannan shine na bakwai din su cikin muharramatul asbab. To dai maganganu ne da yawa malamai suka yi, muhimmi dai waɗannan su ne muharramatul asbab, waɗancan su ne muharramatul ansab. Mun yi magana akan me yasa aka haramta kowanne daga cikinsu a karatun jiya. Ko da yake hadisai sun zo da dama wanda suke nuna cewa nesantar wajen aure, watan a daina auren dangi, kamar yadda muka yi magana jiya. To amma dai duka waɗannan hadisan masu rauni ne, dukansu masu rauni ne, kuma abin da ya fi ma raunata su aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babu wanda ya kai sayyidina Ali kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma a aikace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ƴarsa ya aurawa sayyidina Ali karramallahu wajahu. Saboda haka watan kusanci na dangane, babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi da makusanci na dangane a cikin al'umma musulmi kamar sayyidina Ali. Na'am, akwai sauran ƴaƴan Banu Hashim, amma cikinsu duka ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ya zauna a gidansa ya raine shi ya zauna a hannunsa, ko irin sayyidina Abdullah ibn Abbas, irin sayyidina Ja'far ibn Abi Talib da sauransu. Amma dukansu dai ba wanda ya zauna a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, rainon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sayyidina Ali. Babu madinatul ilmi,
dan haka ashe kaga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wancan duka hadisan iktaribu tasahu ko la tadu da sauran su iktaribu fin nikahi ko garribu fin nikahi da sauran su duka hadisai ne wanda ba za a dogara su ba ko da yake Allah sashin ilimin masanan lafiya da sauran su kamar yadda muka yi magana jiya sun tabbatar da wajahan ma'anonin da waɗannan hadisai suka kunsa an haramta maku uwayenku kamar yadda muka faɗi wannan tun shari'an Adamu alaihi salam uwaye haramtattu ne watan ba a taba shari'a a bayan ƙasa wanda uwa ta zama ba haramtacciya ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya'ya ma tun shari'an annabi Adamu alaihi salam ya'ya ma haramtattu ne wa akhwatukum zamanin annabi Adamu ɗan uwa idan ba tare aka fito da su wato Hassan da Husaini da Hausa ake cewa ko Hassan da Husaina to babu komai idan ba tau'amai bane idan ba ɗan biyu bane to babu laifi za a iya hada su a aure amma in ɗan biyu ne to ba za a hada su a aure ba wa akhwatukum wa ammatukum ammat sun haramta ne daga baya zamanin annabi Musa alaihi salam wa khalatukum ammat da khala suna tafiya tare wa banatul akhi wa banatul ukhti wannan kuma sun haramta ne bayan shari'an annabi Musa alaihi salam wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum da uwayenku waɗanda suka raine ku mun yi magana jiya gurgudo akan masu shayarwa wato matsayin shari'a akan shayarwa ko da yake shayarwan mun yi magana akan shayarwan yaro da shayarwan babba da matsayin malamai a cikin kowanne a cikin su amma abinda zan ƙara shine wato mafi yawan malamai sun tafi akan shayarwan bankul halil wato shayarwan irin mata da suke bada nonon su a asibiti a tanaje shi domin baiwa yaran da ba su cika halittan su ba to irin wannan nonon baya haramtarwa wannan shine kaulin jamhurin malamai wato irin wannan shayarwa domin a irda'in da shari'a take nufi yana tattare da ba kawai a bada nono ne a da kuskure ko ba da niyya ba a je a ba wani ya sha a'a shayarwa ne da niyya wanda na ba shi nono ko ta ba shi nono da niyyan tana son ta haramtar da shi gare ta kamar yadda muka yi bayani a jiya koko ta ba shi nono da niyyan tana son ya zama wato ya rayu saboda aqila wacce za ta shayar da shi bata nan yana buƙatar mai shayarwa to ta bashi nono a matsayin abincin da zai gina rayu da shi to irin wannan da niyyanta ita ta bashi da wannan niyyan to shine yake haramtarwa ba shayarwa kawai wanda yake kaman an sai nono an ba yaro dan wannan kawai an saya ne saboda irin wannan nonon mafi yawan malamai ko dai wasu sun tafi akan haramcin amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan baya haramtawa wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'ati mun faɗa jiya dukkan abin da ya hada na nasaba to haka kuma yake a cikin rida'a dan haka shari'a alqur'ani ya ce akhawatukum amma ba wai ɗan uwa ne kawai ba da akhawatukum min ar-rida'a da banatu ikhwanikum min ar-rida'a da banatu akhwatikum min ar-rida'a da ammatukum min ar-rida'a da khalatukum min ar-rida'a duka haramtattu ne gare ku wannan yana cikin abubuwan da suke ba mutane iskali in baka san tarihi ba rashin fahimtar sunna ko sai ya sa a rika fadawa cikin kurakurai misali cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina mun sani mutanen Madina dangin nonon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka da yawa daga cikin su haramtattu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma larabawa sun san wannan haramci na rida'a sananne ne a wajen larabawa su dauke shi dama sun san cewa yana cikin abin da ya ragu daga cikin shari'an da ya gabata din gare su dan haka da an ce wannan dan uwana ne na rida'a ko kawuna ne na rida'a ko dan uwana ne na rida'a an san cewa haramtacce ne dan haka a cikin mutanen Madina akwai wanda muharraman manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama na rida'a daga cikin su ummu sulaim mahaifiyar Anas ibn Malik shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zai je ya shiga ɗakin ta ya kwanta ya kailula saboda muharramar sa ce minar rida'ati ina fatan mun fahimta wannan sanannan abu ne a wajen larabawa kuma ba su daukan shi a matsayin watan wani abu domin kaman mutun ya je wajen shakikiyar sa ne yar uwa ta shayarwa kaman yar uwa shakikiya ce kaman ka je ɗakin shakikiyar ka ce ka ci abinci ka kwanta ka huta baya da bambanci da an ce rida'a ya haramta a wajen addinin musulunci da ma kafin addinin musulunci wajen larabawa din baya da bambanci da wancan haramcin shi yasa zaka ji shari'a ce to idan ya zama an yi rada'a to ya halatta ma da ko dan uwa na rada'a ya ga abin da da ko dan uwa na jini yake iya gani daga mace saboda da an ce dan uwar rada'a ne ko dan rada'a ne shikenan ya zama haramtacce maganan babin sha'awa tsakanin su an kulle shi a fitra idan har ka same shi to an yi mujafatul fitra an sauka daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam an koma rayuwa na dabbobi wannan kuma babu manduha a kansa wa ummahatun nisaiku da iyayen matayanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin da aya ayan iyalinku wanda ake cewa agula waɗanda suke cikin ɗakunanku daga matanku wanda kuka yi bina'i da su nan wajen akwai matsaloli na fiqhu muhimmai ƙwarai zan taliki akan wasu daga cikin su a ka'idan ilimin shari'a yanda ake ciran hukunci ana ciran hukunci daga ɗayan abubuwa uku ko manduqin nassi abinda nassi ya lafasta ya fada manduqin nassi abinda ya fada to za a cire hukunci daga shi ko mafhumin nassi abinda aka iya fahimta daga nassi ba abinda ya fada ba in nace innamal ma'u minal ma'i duk da yake da wannan hadisin mansufi ne amma zan ba da misali da shi innamal ma'u minal ma'i mutun ya zo wa iyalinsa sai aka ce masa zai yi wanka sai ce ai bai inzali ba saboda hadisi ya ce innamal ma'u minal ma'i ana wanka ne idan an yi inzali ina fata mun fahimta menene hujjanka anan da ba za ka yi ba ya ce ah ga yanan an ce ana wanka ne in an yi inzali ba a wanka sai da ruwa saboda ka in ba a yi ba kaga ba wanka kenan zan ba da wani misali in aka ce misali a maganan mutane ka girmama duk wanda ya shigo ta kofar nan da hula ka girmama duk wanda ya shigo ta kofar nan da hula a kansa wannan nutsuki na yana nufin duk wanda ya shigo da hula a girmama shi amma wanda ya shigo ba hula fa a wannan nassin a wannan maganan an fahimci cewa akwai wani hukunci a kansa an fahimta shine ba a yi umurni da girmama shi ba inda za a ce karka girmama kowa sai wanda ya shigo ta nan wajen da hula koko wanda ya shigo da hula kadai zaka girmama misali na ƙara ma ma'anan ƙarfi shine innama din wanda ya shigo da hula kadai zaka girmama sai wani ya shigo ba hula sai baka girmama shi ba sai ya ce me yasa baka girmama ni ba sai ya ce saboda an ce mu wanda ya shigo da hula kadai zan girmama kaga ba a ambaci karka girmama wanda ya shigo ba hula ba amma abinda aka fahimta daga nassi shi ake ce ma mafhumin nan kala kala ne shi ma akwai abinda ake ce mafhumul muwafaqa akwai abinda ake ce mafhumul mukhalafa idan Allah ya ce kada ka ce wa iyayenka tir sai ka zo ka tofa musu yawo wal iyadu billah Allah ya kare mu sai aka ce ah Allah ya ce karka ce musu me yasa zaka tofa musu yawo sai ya ce ai Allah bai hana ni tofa musu yawo ba kace ah ga yanan Allah ya ce karka ce musu tir sai ya ce ai tir Allah ya ce kar in ce ba kar in tofa yawo ba za a dauki wannan mai hankali ba shi da hankali ko bai fahimta don inda yana fahimta da aka ce kar ya ce musu tir yana nufin kada ya musu duk wani abu na munantawa kaga mafhumin sa ko kaga wannan ba mantuki bane ba a fade shi ba nassi bai fada ba nassi kararra bai zo da shi ba amma mai hankali na fahimtan shi daga cikin nassi wannan shi ake ce ma mafhumi zai iya zama na muwafaqa zai iya zama na mukhalafa nan kala kala ne to nan wajen to bayan mafhumi kuma akwai abin da ake ce ma ma'quli shi kuma shine qiyasi wani babi ne daban to nan wajen abin da yasa na tsaya akan wannan mas'alar akwai mafhumi anan shine وربائبكم اللاتي في حجوركم اغولايانكو da suke cikin dakunanku to idan mace ta haifi da sai bata zo da ita gidanka ba ta barta a gidansu can idan kan auri wannan matan karabu ne ita ya halatta ka auri wannan yar sai ka ce ai mafhumul mukhalafa wa raba'ibukum allati fi wujurikum shine raba'ibukum allati lasna fi wujurikum la yahrunna ko agolayen ku da ba su cikin dakin ku su ba su haramta ba akan wannan karatun da nayi yanzu na mafhumul mukhalafa to mafhumul mukhalafa yana da iyakoka kuma ba a cikin komai ake daukan shi ba ba a cikin komai ake daukan shi ba nan wajen malamai suna cewa ta'lili ne bil mazinna ba ta'lili ne bil ma'inna ba dan haka irin wannan ta'lilin allati fi hujurikum duk da yake ya cika sharuɗan mafhumul mukhalafa wanda ba su cikin dakin misali sun cika to amma ya zo ne kawai cikin magana ba ana nufin shi ba saboda abu ne da aka saba da shi uwa idan tayi aure ya zama ko mijin ya rasu ko ba ta tare da mijin in za ta koma wani waje takan koma galiban tare da wannan dan nata to saboda haka sai aka ce waraba'ibukum allati fi hujurikum dan haka wannan ma'anan mafhumul mukhalafa anan kar kuma ka je dan ka dan karanta mafhumul mukhalafan ka san nawa'in shi shikenan ka ce zakai aiki da shi a ko ina shi kuma annan wajen yana cikin irin wuraren da ba a aiki da mafhumul mukhalafa amma malamai akwai da kwata-kwata ba sa aiki da mafhumul mukhalafa din irin su Abu Hanifa da Nu'man akwai mafhumin da mafi mayon malamai ba su aiki da shi mafhumul laqab sai daidaiku irin su da qaq irin su Ibn Khuwaizmi dad da wasu daga cikin malaman Hanabila da sauran su amma dai shi wannan mafhumin sifa ne amma na mazinna ne ba na ma'inna ba dan haka ba a amfani da shi anan dan haka raba'i ko suna cikin daki ko ba sa cikin daki sun haramta ga mutum sai dai a dalilin haka malaman zahiriya na san an san mazhaban zahiriya ko wanda suke aiki da zahirin nassi kawai karara irin su Dawud az-Zahiri irin su Ibn Hazm al-Andalusi da sauransu su wannan wajen sun kafa hujja da shi dan haka Rabiba idan ta zama ba a dakin mutun take ba ba a gidan shi take zauna ba tun haihuwanta ba nan take ba a wajen su auren uwarta baya haramta ta a fahimtar su a min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matayenku wanda kuka yi bina'i da su kuka shiga da su anan ma an ƙara sabani tsakanin Imam Malik da Imam Shafi'i ina son da Allah mu rika kula da kyau mu rika ganin wato muruna dake cikin nassi ko mu gane cewa dukkan malaman nan kowa yana iya kokarin sa ne ya fahimci abin da Allah yake nufi dan haka ba wani wanda shi fahimtar shi shine sunna da wani wanda fahimtar sa shine bid'a ba haka duka ijtihadi ne kowa yana ijtihadi ne yana iya kokari ne ya gane me nassin nan yake nufi nan wajen Allah subhanahu wataala ya ce wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna sai al-imamu shafi'i ya ce da uwa da ya duk ba su haramta sai idan an yi bina'i wato uwa ba za ta haramta ba sai in an yi bina'i da yar tata ita ma ya ba za ta haramta ba sai an yi bina'i da uwar tata ina fatan mun fahimta sai Imam Malik ya ce a'a ya ba za ta haramta ba sai an yi bina'i da uwarta amma ita uwa da an daura aure da yarta to ta zama haramtacciya ga wannan sirkin nata da an daura aure ta haramta ko an yi bina'i ko ba a yi bina'i ba iskalin anan shine koma koma waqafi waqafi ina kowannan su ya aja waqafi mun san kuma waqafi duka waqafin alqur'ani babu wanda yake katsiyi duk waqafin da ka gani a alqur'ani ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole sai an tsaya anan wajen ina fatan mun fahimta to saboda haka ijtihadi ne to ina waqafin yake a cikin wannan siyakin jumlan da uwayen matayenku da ƴaƴanku wanda wato agolayenku daga matan da kuka yi bina'i da su sai Imam Malik yace ai da uwayen matayenku waqafi waqafi saboda haka da agolayenku daga matan da kuka yi bina'i da su sabon jumla ce sabuwar jumla ce ina fatan mun fahimta dan haka uwayen mataye mutlaqan wa ummahatu nisaikum, matakan an daura aure da ya shikenan uwa ta haramta. Amma saboda haka, amma ita waraba'ibukum ita rabiba, to sai idan an yi dukhuli da mahaifiyarta. Saboda haka sabon jumla ce, sabuwar jumla ce. Shi kuma Imam Shafi sai ce a'a, atsafi ne, wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum, tare suke da iwayen matayanku da agolayanku a waɗanda suke cikin ɗakunanku. To duka biyun nan min nisaikum allati dakhaltum bihinna, daga matayanku wanda kuka yi bina'i da su. Ina fatan mun fahimta. Sura kaga kowannen su ijtihadi yake yi ya fahimci menene ainihin abin da nassi yake nufi. Allah ya ƙara fahimtar da mu. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, idan ya zama ba ku riga kun yi dukhuli da su ba, ba ku yi bina'i da su ba, to shikenan babu laifi akan ku. Wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, to ga wani kuma mafhumul mukhalafa din. Wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, da halattattu wata matayan ƴaƴanku waɗanda suka ciki na tsatsanku, ƴaƴanku na cikinku. Na san mun fahimci dalilin da aya ta ce min aslabikum, ko saboda a akkada mana wancan mas'alan na suratul ahzab na kissan Zaidu ibn Haritha da sayyidatuna Zainab bintu Jashin, ko da abin da ya faru a kissan da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba auren, ya aurarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainab. To dan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala har anan, saboda yana kishin lamarin manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ko mutane sun saba in an ibnu tabanni ma suna kiran shi ibnu, watan dan da aka yi tabanni aka yi adopted shi ma suna kiran shi da, sun saba. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tuna mana anan wajen da yazo wajen wahalailu abnaikum, sai ya ce amma abnaikum alladhina min aslabikum, ƴaƴanku na cikin ku wanda kuka haifa, ba ƴaƴanku wanda kuka yi tabannin su, kuka yi adopting din su, kuka maida su ƴaƴa kwalali ba ku kuka haife su ba. Domin shi wancan adopting din ba wai abu ne mara kyau ba idan ba a wuce da shi cikin hudud ba, wato idan ba a ce za a yi gado, za a haramta, yana da kyau kaga ya da yana cikin lalura na bukata, ka dauke shi ka shigar da shi cikin iyalinka ka kula da shi, abu mai kyau ne. Amma a ce an haramta masa abinda ya haramta gare ka, ya zama haramtacce gare ka da sauransu, ya zama yana da gadanka, waɗannan abubuwan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara. Shi yasa lokacin da Allah ya zo faɗa Alkur'ani sai ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah, ku kira su da sunan iyayensu, ku jingina ƴaƴa zuwa ga iyayensu, shi ne abin da ya fi adalci a wajen Allah. Duk in ka ji ya fi adalci galiban, to ɗayan ma adalci ne. Ina fatan mun fahimta. Duk in ka ji ya fi adalci, to ɗayan ma wanda ba wannan ɗin ba shi ma adalci ne, illa adalci ne da abin da ya fi adalci. Da haka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da farko na maida Zaidu ɗansa, har ana kiran shi Zaidu ibnu Muhammadin, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi. Abin da ake nufi da ma kana Muhammadun aba ahadin, wasu malamai suka ce ai ana nufin shi baban kowa da kowa ne, ba baban wani guda ɗaya bane, duk wani, saboda annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, a wata qira'a wa huwa abul lahum, ko wa azwajuhu ummahatuhum. To saboda haka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi adalci ne, amma abin da yafi adalci baban da ya haifi da, to a jingina masa wannan dan. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala nan yace wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, waɗanda suke daga tsatsanku suka fito, daga cikinku suka fito, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, haka kuma Allah bai yadda ku hada ɗan uwa biyu ba, sai dai abin da ya riga ya gabata. Abin da ya riga ya gabata anan ba ana nufin in ka riga ka auri ƴan uwa biyu ka ci gaba da rike su a matsayin ƴan uwa biyu ba, a'a, ana nufin wanda suka gabata suka aikata kar mu rika zagin su mu rika wannan ya hada yan uwa biyu muna la'antar su wanda yana cikin shari'an da larabawa ba su san shi ba sai bayan zuwan musulunci shi yasa ummu habiba dar abu sufyan ta rika tallatawa ta rika kaddamarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanwarta ko tana ya rasulullahi in zaka ƙara aure ga kanwata nan ka aura tana cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ba su san cewa bai halatta mutun ya hada ƴan uwa guda biyu ba mun fada je kuma me yasa shari'a ya hana meye hikiman shari'a na hana waɗannan abubuwa shari'a ya hana hada ƴan uwa guda biyu saboda a cire dogina a cire gaba inda za a domin hada ƴan uwa guda biyu ba abin da yake ciki banda haddasa shiqaq da haddasa husuma tsakanin ƴan uwa da raba zumunci tsakanin mazumunta Inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala yakasance mai yawan gafara mai yawan jinkai wal muhsanatu minan nisa'i
wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum wa halala lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musabihin محسنين غير مسابقين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الله سبحانه وتعالى والمحصنات da matan da suke matan aure watan suna dakunan mazan su su ma haramtattu ne gare ku ba su halatta gare ku ba kalmar musanat a qur'ani yazo da ma'anona daban-daban kowane waje da irin ma'anan da yazo da shi can misali da Allah ya ce fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin usinna yana nufin musulunta idan suka musulunta a gabanan cikin wannan ayan da Allah ya ce musinina ghayra musafihina muhsinina anan yana nufin muta'affifina masu kame kai wanda basu watan basu saka kansu cikin abin da Allah ya haramta haka dan haka dai yana zuwa da ma'anona anan wajen wal musanatu minan nisa'i yana nufin wa man lam yastati minkum tawan an yanki al musanati an yanki al musanati yana nufin al hara'ir entattu waɗanda ba bayi ba sai haka yazo da ma'anan entattu yazo da ma'anan musulunta yazo da ma'anan matan aure yazo da ma'anan kame kai da mutunci anan wal muhsanatu minan nisa'i kamar yadda muka sani dama shari'a wato matan da aka haramta kala biyu ne haramtawa na har abada sune irin su hurramat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wannan haramta ne na har abada ba wani yanda za a yi su zama sun halatta gare ka akwai kuma haramci gairu abadi haramci wanda ba na har abada ba wanda su kuma guda biyar ne na farkon su shine almutazawija shine wannan almusanatu din walmusanatu minan nisa almar'atu almutazawija ko nabiyun su matan da almabtuta wacce aka sake ta saki but kaman saki uku ko sakin hulu'i ko makamancin sakin da ba za a iya baraji ba ba za a iya dawowa da shi ba kaga wannan mata haramta ga mutum ko na ukun su zatul idda matan da take cikin idda matan da take cikin idda ta haramta ga wani ba mijinta ba mijinta kan zai iya dawowa da ita idan balag raji'i ne amma wani mutum idan ya nemi aurenta ya san tana idda to wasu daga cikin malaman malikiya ma suka ce ba ma zai taba bashi aurenta ba har abada ya zama ta haramta gare shi saboda ka'idar minista ajalal shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi na hudu ƴan uwa ƴar uwan mata idan mutum yana da mata to yar uwarta a wannan lokacin ta haramta gare shi har sai idan ya rabu ko wancan sun dai auren shi da wancan matan ya kare to sannan yar uwarta za ta iya halatta gare shi na biyar mace ta biyar ko na biyar mace ta biyar ko ba haka ba har sai idan ya rabu da ɗaya daga cikin matansa ta gama idda sannan wata mata za ta halatta gare shi to waɗannan duka haramtattu ne amma ba haramci na dindindin ba haramci ne na wani lokaci zai iya yiwuwa su dawo su halatta ga mutum idan dalili ya kama ba irin wancan haramci na uwa da ƴa da ƴar uwa da sauransu ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya ware ta saboda haka aka ce haramcin wannan yana daidai da haramcin wa an tajma'u bainal ukhtaini wanda aka kawo a ƙarshe ko illa ma qad salafa inna allaha kana ghafurur rahima sai aka ce wal muhsanatu minan nisa'i da an tajma'u bainal ukhtaini da muhsanatu minan nisa'i haramcin su iri ɗaya ne ba za su haramta ba har sai idan illan da ya halatta su ya kau sannan sai su zama ba za su halatta ba sai illan da ya haramta su ya kau sai a iya halattar da su wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai dai idan wanda kuka mallaki watan bayi ne wanda ku kuka mallake su nan wajen ma an yi akwai wani sabani na fiqh shi ma mai kyau kwarai duk sabanin fiqh yana da kyau sabani tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda aya ta ce wa an tajma'u bainal ukhtaini yanzin nan nan an ce wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum to idan ka mutun ya mallaki yanzu ba bayi amma kaddarawa mutun ya mallaki bayi ya da kanwa zai iya sadaka da su su duka biyu a lokaci daya aka zo wajen sayyidina Usman yace to ce shi dai a ganin shi ayan suratul mu'minun ta halatta ko saboda Allah subhanahu wataala ya ce kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum li furujihim hafizun suna masu kiyaye farjin su sai dai ga matayansu na aure ko kuma wanda suka mallaka mallaka irin na nasabiyu to tunda haka ne ko na rik to tunda haka ne idan har suka mallaka to Allah ya ce fa innahum ghayru malumi ba za a zarge su ba dan haka in ya mallaki ya da kanwa da ƴan uwa duka dai to shi kenan sun halatta gare shi wannan fahimtar na sayyidina Usman aka je aka sami sayyidina Ali yace inna yace ai wannan ayan ko da tai ta'amimi ai wancan ayan na suratul nisa'i ta yi takhsisi wa an tajma'u bainal ukhtaini so haka duk wani ɗan uwa guda biyu bai halatta a hada su ba dan in za a dauki wannan fatawan na farko na sayyidina Usman shikenan za a hada uwa da ƴanta ma ta hanyar mallaka wanda yake ba wanda zai faɗi wannan kuma so da haka yace wancan wa an tajma'u bainal ukhtaini yayi takhsisin wannan mas'alan dan haka ba za a fada zuwa ga hada ƴaƴa mata biyu ba ko da kasancewar su bayi ne wal musanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wannan littafin Allah ne a kanku dole ne ku bishi watan Allah ya tsara muku wannan wajibi ne a bishi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum amma duk abin da ba wannan ba to an halatta muku nasi anan yazo ya ce an halatta muku duk abin da ba wannan ba ga yanan yayi itlaqi amma kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi takhsisin wannan umumin ko anan nasi yayi ta'mimi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ba ambata hada ya da baffar da guggonta ba ba ambata ba wannan hadiyan ayoyin basu ambata hada ya da guggo ba ko so hadisi ne yazo ya haramta hada ya da guggonta saboda kaga duk da Allah subhanahu wataala ya ce wa illa lakum ma wara'a dhalikum duk abinda ba wannan ba an halatta muku fa amma utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya khassase mana umumin wannan umumin na alqur'ani ba za mu shiga cikin kuma mawdu'in malaman usulul fiqh na halin takhsisu naskhun ba wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum ku nema da dukiyoyinku muhsinina watan kuna masu kame kanku kada shikenan kawai da ka fara neman aure ka halatta wa kanka matar da zaka nemi aurenta a fara abubuwan da Allah bai yarda da su ba to tun daga nan sai Allah ya ce muhsinina kuna masu kame kanku kuna masu iffa ghaira musafihina ba masu alfasha da barna saboda kawai shikenan an fara neman aure shikenan sai ai ta lalata ai ta barna ai ta saba wa dokokin Allah to musuni na gaira musafihi kuna masu iffa da kame kai da mutunta kanku ba kuna masu fadawa cikin abin da Allah baya so ba wasu suka ce a musafihin ana nufin zina to amma zina da dukkan muqaddimat din shi fa mastamtatun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida a duk wanda kuka aura a cikin su kuka nemi auren su kuka nemi tamattu'i da su watan aure to ku ba su sadaqin su wannan Allah ne ya yanke ya ba su ku ba su abin su nan wajen malamai sun yi maganganu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace da ya san wanda yake da fassarar wannan ayan ko ina yake a fadin duniya da yaje inda yake ya same shi ya fassara masa sai shi a ganin sa wannan ayan tana maganar mut'a ne auren mut'a auren mut'a shine aure zuwa wani lokaci ai agreement a aure cewa zai aure ki amma auren wata daya za ku yi ko auren sati daya za ku yi ko auren shekara daya za ku yi aure dai mai iyaka a wajen gaba dayan malaman ahlus sunna wal jamaa auren mut'a haramun ne in an yi shi lalatacce ne daga kullashi ko da yake da yawa daga malaman malikiya da wasu malamai sun tafi akan babu haddi watan idan aka yi auren ya zo wa matan a cikin wannan yanayin to ba za a ce za a yi musu haddi ba saboda tudra'ul hududu bishubuhat ana kora haddi da shubuha komin kankantanta shi kuma mut'an ɗaya daga cikin shubuha ne Abdullahi ibn Abbas da Ubay ibn Ka'ab sun tafi akan cewa wannan ayan kan mut'a take magana dan haka almajiran Abdullahi ibn Abbas duk da Abdullahi ibn Abbas ya inganta ko da yake wasu malamai sun yi inkarin ingancin kaman Muhammad At-Tahir ibn Ashur shahararren malamin malamanmu ko mawallafin tafsirin At-Tahrir wa At-Tanwir yayi inkarin cewa Ibn Abbas ya dawo daga fatawansa na halaccin mut'a yayi maganganu da yawa kuma ya hada riwayoyin ma na haramcin mut'an a ganin sa duk dai riwayoyi ne mutaribai amma dai ya inganta almajiran Ibn Abbas na Hijaz sun tsaya akan cewa lallai mut'a a babin lalura ya halatta fahimtar su kenan daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Husayn shi har ya koma ga Allah mazhabansa shine mut'a ba haramun bane halattaccen aure ne kamar da yace jamhurin malaman musulunci dukkan ahlus sunna wal jamaa sun tafi akan cewa mut'a haramun ne sun tafi akan cewa auren mut'a ba aure bane lalataccen aure ne in an yi shi wasu sun tsananta sun ce idan aka yi ma sai an yi ma wanda suka yi haddi wasu sun ce babu haddi mut'a daban azwajul muaqqat daban kullum duk shekara sai na maimaita wannan mut'a daban azwajul muaqqat daban sun hadu cikin wani abu sun rabu cikin wani abu idan mutum zai tafi wani kasa shi kuma ba zai iya kare kansa ba yana tsoron fadawa cikin lalata in yaje can sai ya niyya in yaje zai ya aure amma auren na sati daya kawai zai yi amma ba zai fadawa matan auren ta na sati daya zai yi ba za a daura aure komai da komai amma shi a niyyansa auren sati daya ne in zai dawo shikenan ya kyale ta wannan sunan shi azwajul muaqqat ba mut'a ba amma idan aka shigar da wannan sharadin cikin akadi aka shigar da shi cikin kullin aure okay to za a daura aure na sati daya ko za a daura aure na wata daya to ya koma mut'a ina fatan mun fahimci bambanci fa mastamtatun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida watan wajibi ne a basu wannan sadaqin nasu sai dai idan su suka yafe shi suka dauke maka shine Allah yace wala junaa alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-fariida babu laifi akan ku akan abin da kuka yadda da shi bayan fariida din watan bayan sadaqi kace zaka sai mata gida zaka yi mata furnishing gidan zaka bata mota zaka yi mata kayan aure masu yawa la junaa alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-fariida koko a'a bayan wannan ita tace sadaqi na sadaqin iri na mace irin ta naira miliyan 1 ne amma ita ta rage maka kawo 50,000 kawai wala wala junaha alaikum fi ma taradaitum bi min ba'd al-farida duka wannan babu laifi abin da zaku yarda da juna tsakaninku da shi amma dai wannan kuma ba yana bude kofan al-bazhu da al-mubazzaranci da nuna isa da barna ko da yake kuma ko min abin da mutun zai ba mace wajen aurenta ba haramun bane amma ba a san a bude kofan abin da zai zama yana wahaltar da aure din kamar yanda ba a so a tsananin saukaka shi kuma ta yanda maza za su kirke shi da kyau shi ma dai wannan zamu zo kan shi a gaba insha Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani kuma shine mafi tsayar da hukunci a yanda ya wajaba a tsayar watan duk abin da Allah mafi hikima a cikin tsayar da hukunci duk abin da Allah ya aje ya wajaba mu'mine su bi wannan tsarin da Allah subhanahu wataala ya aje su girmama tsarin Allah subhanahu wataala zamu hakura haka nan mu amsa abin da ya sawwaka na tambayoyi a abin da ya rage na lokaci mutum ne yayi taifaya shekara 20 bayan nan ba san inda yake ba shin ya auren sa idan matar ba za ta iya jiran sa ba za ta je wajen alkali ya raba auren amma in bai alkali bai raba ba aure na nan ko shekara nawa ne amma za ta iya zuwa wajen alkali ce kai ni ba zan iya ci gaba da hakuri ba to shikenan sai a bi kaidoji na da shari'a ta aje sai a menene matsayin masallacin da kristoci suka gina wa musulmai sunan shi masallaci mutum ne ya ce ba shi da lafiya kuma an ce sai an yi masa aiki sannan zai iya azumi to idan rashin lafiya ya tabbata rashin lafiya ne wanda yake ba zai warke ba sai an yi aikin kuma ba ya da halin aikin to ya shiga cikin walal ladina yutiqunahu fidyatun dan haka zai iya ci gaba da ciyarwa amma idan rashin lafiya ne da ake sa ran za a warke kaman zazzabi ko makamancin su to ya wajaba ya jira ya warke ya rama wannan azumin wannan ya ce ko ya halatta mutum da ya shiga masallaci ya tambaya ko ya halatta mutumin da ya shiga masallaci karfe 5 yayi tahiyatul masjidi ba a nafila tsakanin la'asar da magriba to amma an yi sabani tahiyatul masjidi nafila ce zatul sababin wato akwai nafilolin da ake ce musu zawatul asbabi wato suna da kaman misali raka'a biyu da ake yi bayan dawafi to tahiyatul masjid ma ɗaya daga cikin su ne to wasu sai suka tafi akan cewa in an shiga masallaci suka karfafa janibin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka shiga masallaci kar ka zauna sai kai raka'a biyu kuma wani hadisi ya ce la salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams babu sallah bayan al-asr har rana ta fada wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala adukum masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atay to wasu sai suka fifita wannan janibin na ba za a zauna ba sai an yi raka'a biyu sai suna yi amma jamhurun malamai wato mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lokutan hani din nan ba a yin nafila dan haka in ka zo zama kawai zaka yi a wannan lokacin kuma shine abin da yafi sanuwa a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la salata ba'da subh hatta tatlu ash-shams wala ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams bayan sallan asuba har rana ta fito ba a yin sallah bayan sallan al-asr har rana ta fada ba a yin sallah akwai lokacin karhanci akwai lokacin shiddatul karaha wasu ma suna cewa haramci wallahi ban fahimci okay to matar da ta kiyarda da mai gidanta saboda ya ƙara aure ta ce sai ya je yayi test sannan za ta yarda da shi idan akwai dalili mai ƙarfi da yasa ta faɗa haka to tana da dalili za a iya dogara akan dalilinta na san kowa ya san me ake nufi da dalili mai karfi ya auro mace budurwa bata taba aure ba sai a ce a ina zargin ta sai an yi test wannan bai da ma'ana amma ya auri mace wanda ta taba aure kuma mijinta ya rasu ana zaton cewa ya rasu ne saboda wani cuta wanda ake dauka to babu laifi idan za a auri wannan matan wanda ita matar gida ta ce sai an yi test sannan za a ci gaba da zamantakewan aure amma addinin musulunci baya son tuhuma amma idan akwai qara'in ina fa na san an fahimci amsar idan budurwa ce kaga ba za a ce ai lalatacciya ce a gari a shari'a bai yadda da wannan tuhuman ba wato wannan tuhuma ne kawai amma idan akwai qarina mai karfi da shari'a ta yadda da shi to babu laifi a gine da shi wannan yana tambayar ina hukuncin sarakuna masu sadaka a wannan lokacin idan sun same su ta halattacciyar hanya idan sun same su ta halattacciyar hanya halattattu ne shari'a bata haramta ba illa shari'a ta yi discourage rike bawa amma bata haramta kai tsaye ba malamai sun yi sabani shin shi kan shi rike bawa shari'a ce ko maslaha ce idan shari'a ce to ba wanda zai daga amma idan maslaha ce to idan jama'a gaba ɗaya suka taru suka ce to mu daga yanzu babu sauran bawa to babu sauran bawa duk mai bawa ya intu ko ya yadda ko bai yadda ba idan mafi yawa suka taru suka ce ba mu yadda a ƙara rike bawa ba wato in matsala ce ta maslahan al'umma to anan ne ake sabani wasu na kallanta a babin maslaha sai ce to tunda an yi taro na kasashe an ce an yanta duk bayi ba sauran bawa daga yanzu bawa bai halatta ba sun kalli abin ta wannan fuskar wasu kuma sun kalli abin ta fuskan shari'a ce to tunda shari'a ne to babu wani wanda zai zo ya ce kawai shikenan ya halatta muku ka san sarki yana da yanci ya shiga cikin maslahan al'umma in nace sarki ina nufin shugaban al'umma shugaban kasa governor sarki yana da yanci abin da yake maslaha ne in ya kalli abu yaga maslahan al'umma yafi yawa a wannan zai iya tsabbakawa shi yasa suka kulle masallatai ko lokacin covid-19 ko masallatai suka kullu kuma a wannan lokacin a cikin wannan tsoron da ake ciki kullewan shine mafi daidai kuma al-ahkamu sultaniya ne shari'a ta ba sarki wannan daman wato nace sarki ina nufin shugaban al'umma wannan daman in ya duba maslahan al'umma yaga abinda maslaha yafi kenan maslahan gaskiya shi ma ba shi kadai zai yi ba dole sai ya nemi shawaran masana masana anan su ne likitoci da malaman addini idan suka tabbatar cewa ba zai yiwu a shiga ai sallah ba to ahkamu sulta shari'a ta ba ma jagora dama ya duba maslahan al'umma ya tabbaka a wannan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu dan haka wanda suka kalli abin ababin maslaha sun ce ba za a iya ci gaba da bawa ba wanda suka kalli abin ababin shari'a sun ce idan ya gaji bawan ko ya same shi ta hanyoyin da shari'a ta halatta ko baiwar kenan tunda maganar sataka ake yi to babu abin da zai haramta masa zai hana shi ci gaba da rike baiwarsa wannan yana neman taimakon addu'a mu ma muna neman taimakon nasa addu'an kuma insha Allah muna roƙon ƴan uwa duka a taimaka masa da addu'a kuma mu ma za mu taya shi insha Allah wannan shi ma addu'a yake nema in bashi na musamman to amma wannan kaga ba abin da zai rubuta a wasiƙa bane idan mun hadu ni da shi kila in ina da addu'an da ya nema din zan bashi insha Allah wannan ya ce yayi sabon aure amma bai samu yayi nafila ba wanda ake yi bayan aure ai ba dole bane ba komai Allah ubangiji ya bada zama lafiya Allah ya sanya alkhairi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.